الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوانا مسلمين كسدنا نيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيسو مسلم شكنا غريكو دغنان مسلاة جامير أبو بكر تفاوة بليوة anan birnin Baucin Yakubu inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wannan sura mai albarka makkiya suratul Ra'd yau 10/11 ko ga watan Ramadan shekara 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 21 ga watan 3 kenan na shekara ta 2024 miladiya muna aya ta 29 anan muka tsaya a cikin wannan sura mai albarka yau kuma da yardar Allah haka dai kuwa na'am yau da yardar Allah zamu tashi daga aya ta 30 daidai haka ne a'a zamu mun tsaya aya ta 24 zamu tashi aya ta 25 wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله من أوكتين سركية وطن دوكما سكي وروري القورين الله بايان أن قلاش ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كما سكي ينكي أبند الله يي أمرنين أهداشي ويفسدون في الأرض كما سكي برنا أبايان قصا أولئك لهم اللعنة وأنهم لعنة تتبت جريسو ولهم سوء الدار كما سنة ممونا مكوما نجدا زما شيني جدا متا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله ينا شمبت أرزكي قوان دا يسو يقداما ويقدر كما ينا أنت تأرزكين قوان دا يقداما وفرحوا بالحياة الدنيا سوكا فري سنا يم فرنشكي أكان رأيو الدنيا فرنشكي إرن نتغاوة فرنشكي إرن نا قولي جندائي دا كما قولي ورمانفا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أما إتا دنيا رأيو ارتا با كومي بچي إدن كاكوتن تاتا دلاهرة سيدي كوي دن جندائي دن كتن wanda bai taka karaya kariya ba Allah ya dora bayani ne akan bayanin jiya ta yadda an karanta ayoyin da suke nuna kyakkyawan makoma ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki sune waɗanda sifofin aikin su Allah ya faɗa guda goma daga cikin aikin su akwai yasiluna ma amara Allah bihi an yusar su suna hada abinda Allah ya yi umarni a hada wa yakhshawna rabbahum suna tsoron Allah wa aqamus salata sun yi sallah wa anfaqu sun bayar saboda Allah sabaru butiga a wajihi rabbihim sun yi hakuri sun yi sai Allah ya ce a karshe lahum uqbad da waɗannan suna da kyakkyawan makoma jannatu adl makomar su ita ce aljannatai na wurin zama na dindindin waɗanda in an shiga ba za a fita daga cikin su ba to sai Allah ya ce a ɗaya bangaren kuma akwai waɗanda ba su yi abin da aka faɗa a cikin waɗancan ayoyin ba me suka yi ayat a madadin yayin da waɗannan suke yasiluna ma amara Allah bihi an yusal suna sadarwa su kuma yanquduna ma amara Allah bihi an yusal su kuma yankewa suke katsewa suke datsewa suke warwarewa suke yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wato kenan duk abinda Allah ya umurni a hada na alkawarinsa bayan Allah ya ce alladhina yufuna bi'ahdillah suna cika alkawarin Allah su kuma waɗannan yanquduna ahdallah suna warware alkawarin Allah al'ahdu alladhi bainana wa bainallah huwa an na'budallah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah mu yi biyayya ga Allah mu tsarkake shi a cikin bauta mu yi biyayya ga manzonsa kuma kada mu rinka daukan waɗansu daga cikin mu su zama su ne iyayen giji ba Allah ba kar mu bawa kowa matsayin Allah mu bar Allah a matsayinsa na cewa ilahukum ilahun wahid ubangijinku Allah ne daya daya wanda baya da abokin tarayya to wannan alkawarin na Allah duk waɗanda suke warware shi shine yanquduna ahdallah bi ma'ana yanbuzuna ahdallah wa yankuthuna ahdallah wa ahdullahi huwa alwa'du alladhi baina Allahi wa ibadihi alkawarin da ke tsakanin Allah da bayinsa to aka yanquduna bi ma'ana yankuthuna aw kullama ahadu ahdan nabadahu bima'ana nakadahu wa ka yanquduna anan bima'ana yanbuduna ahdallahi muriga mun yi bayanin sa min ba'di mithaqihi kaman min ba'di tawthiqihi bayan an riga an kulla alkawarin ba wanda bai da alkawari tsakanin sa da Allah a cikin mu idan ma baka tunawa hankalin da ke jikin ka ya kamata ya tuna maka ba za a gina mutum dan adam irin ka haka a banza ba ka tabbatar akwai alkawari tsakaninka da wanda ya kawo ka ko bayan da za a yi a kawo ka wannan duniya a rika baka abin da yafi komai tsada in aurin dan adam zaka saya amma kai ana baka kyauta ba a tambayar ka bin ba abin da yafi tsada a cikin rayuwar dan adam kamar iska idan babu ita sai aka ce sai ka saya na oxygen din gwamnati nawa zaka kashe kullum ruwan sha idan an ce babu shi kwata-kwata sai an saya kuma ya zama scarce kana ji a nawa za a saya abinda dan adam ba zai taba rayuwa ba sai da su dukkan su kyauta Allah ya bari duk abinda dan adam idan bai taba ba zai mutu to Allah bai sa ya zama na sayarwa ba wannan ranar idan babu ita ba za mu iya rayuwa ba sai Allah ya sa ta zama kyauta kasa da za mu taka in babu ita ba za a rayu ba sai Allah ya sa ya ce a taka ta famshu fi manakibiha a taka duk inda ake so dan adam ba zai taba iya rayuwa babu abinci ba sai Allah ya ce anna sababna alma'a sababu muke saukar da ruwa ya ta zuba kyauta ana biyan albashi akan ruwa an taba kawo bill akan ruwan sama thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sanan mu tsaga kasa lokacin da ake tsaga kasa mutane suna bacci duk wanda ya je haka kasa ya sa iri ya rufe ba shi zai yi ruwan ba ko ba shi zai tsirar ba afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku kuke tsirarwa ko muke tsirarwa Allah ne yake tsirarwa shi da kansa duk kuna bacci duk wannan kyauta duk abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi kyauta ake yi iskar da za ku sha, ruwan da za ku sha. Allah ya ce falyanzuri insanu ila ta'amihi, ya lura da abincin sa, sai ya yake ko kyauta ake bashi. Ai asalin abincin daga ruwa ne, sababnal ma asabba, daga ƙasa ne, thumma shakaknal arda shakka, daga tsiro ne, fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa gulban wa fakihatan wa habba wa abba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Da ku da dabbobinku duk ku ci kyauta. In kaga ana sayar da abinci, to wani dan adam ne yake sayarwa dan adam, amma ba Allah ne yake sayarwa ba, shi Allah kyauta yake bayarwa. Dabbobin duk da ka gani a duniyan nan sun riga ka zuwa, haka suka zo suka yi ta haifuwa, duk wanda ka ganta yanzu ba da kanta aka fara ba, akwai uwarta, akwai kakarta, tun kafin ka zo Allah ya yi ta mata'an lakum don ka ji daɗi. Wani ne yake sayarwa, amma a wurin Allah kyauta ne. Duk abin da ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi kyauta ne. In kana so ka yi gida, ba sai ka roki kowa ba, za ka iya ɗiban ƙasa da kanka ka gina, ka je ka yanko ciyawa ka yi, ba sai ka tambayi kowa ko kobo ba, za ka iya samu inda za ka zauna a matsayinka na ɗan adam. In sutura kake so, kana iya zuwa da kanka ka je ka shuka auduga ka ɗauka ka saƙa da kanka, da duk haka ake yi, ba sai ka jira wani ya yi kamfani ba. Duk wanda kaga ya saya yana jira ne, ba zai ɗebi na kyauta ba, yana so ya saya. Amma in kana son na kyauta za ka iya ɗiba. Mutanen da kafin a fara sai da tufafi, da me suke tufafi? Haka suke tufafi, kuma su ma sun suturce jikinsu. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa rayuwa. To akwai alkawari tsakaninka da duk wanda ya maka wannan. To duk wanda ya warware wannan alkawari shine yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Duk abinda Allah ya umurni a sadar, su kuma sai suka katse shi. Allah ya ce a sadar zumunci suka katse. Allah ya ce a cika alkawari suka karya. Allah ya ce a sadar da haƙƙin waɗanda suke ƙasa da kai suka ƙi sadarwa, a sadar da haƙƙin waɗanda kuke daidai suka ƙi, a sadar da haƙƙin waɗanda suke sama da kai suka ƙi. Talaka da ƴaƴa su bi iyayensu, su bi shugabanninsu. Ɗalibai da almajirai su bi malamansu. Shugabanni su kiyaye haƙƙoƙin na ƙasa da su talakawa. Malamai su kiyaye haƙƙoƙin na ƙasa da su ɗalibansu, su gaya musu gaskiya da saƙon Allah, kar su bi son ransu, kar su rika musu ƙarerayi, kar su zo suna bayanai da labarai akan kansu don a ga girmansu, a daina ganin girman Allah. Suka warware wannan shine yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Ana so ka hada mutum da Allah ne, sai ka hada shi da kanka. Duk wanda ya zo karamomin kansa kawai yake faɗa, baya faɗan karamomin Allah da na manzi, baya faɗan abubuwa na mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma abubuwan rububiyar Allah da zai sa a girmama Allah, sai dai rinka faɗan girmansa ko girman wani. Ya manta da na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ma wato ba ka hada abinda Allah ya ce a hada. Haka shugabanni, Allah ya bada arziki ya ce a hadar da shi zuwa ga bayin Allah, su kuma sai suka hadar da shi zuwa waɗansu da ba su cancanta ba, ko suka hadar da shi da ƴaƴansu da waɗanda suke ji da su, ko suka kai shi cikin aljihunsu da rungunansu da akan ɗinsu. Waɗannan dukkansu su ma yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, sun raba abinda Allah ya ce a hada. Haka iyaye da ƴaƴansu, idan suka ƙi ba da haƙƙin ƴaƴansu da haƙƙin matansu, su ma sun yanke abinda Allah ya ce a hada. Haka iyaye idan suka ƙi ba da haƙƙin ƴaƴansu na tarbiyya, haka ƴaƴa idan suka ƙi ba da haƙƙin iyayensu na biyayya da ladabi akan abin da bai saba wa Allah ba, wannan duka qat'u ma amara Allahu bihi an yusal. Wa yufsiduna fil ardi, kuma suke barna a bayan ƙasa. Barna a bayan ƙasa ta hanyar yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana kar a yi. Abubuwan da Allah ya gyara su kuma su ɓata. Abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya daidaita su kuma su wargaza. Sun samu ƙasa a fes ɗinta suka ɓata ta. Sun samu mutane a kyakkyawan mu'amala, kyakkyawan addini, kyakkyawan tarbiyya, suka wargaza musu tsari da tarbiyya da addini da aqida. Wayannan duka su ne yufsiduna fil ard. Alladina yufsiduna fil ard kenan, wala yuslihu ulaika lahumul la'na. Allah yace waɗannan su ne tsinuwa ta tabbata akan su. Waɗannan su ne tsinannu, in kana neman tsinannu la'anannu, to su ne waɗannan da suka cika abinda ayan nan ta ce. yanquduna ahdallah suna warware alkawarin Allah yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal suna yanke abinda Allah ya umarnin a hada yufsiduna fil ardi suna barna a bayan kasa to in kana neman la'anannu wadannan su ne fa hal ataitum in tawallaitum an tufsidu fil ard barna a bayan kasa wa tuqatti'u arhamakum da yanke abinda Allah yace a hada na zumunci Allah yace ulaika mene ulaika alladhina la'anahumullah wadannan su ne wanda Allah ya kine musu fa asammahum wa a'ma absarahum kaga la'anahumullah Allah ya kine musu shine ma'anar sa anan ulaika lahumul la'na wadannan su ne la'ana ta tabbata a gare su wa lahum su'udda kuma wadannan su suke da mummunan gidan zama su suke da mummunan makoma Allah ka tsare mu da mummunan makoma
amin
Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shine wanda yake shimfida arziki ga wanda yaso yabsutu bi ma'ana yuwassi'ur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ay wato wa yudayyiqur rizqa liman yasha'u Allah yana kuntata arziki ya matsi ya rike hannu ya kiba wani Allah shike shimfida arziki ya yawaita arziki ya yalwata arziki ya bunkasa arziki ya habaka shi ya dora shi a hannun wanda yake so ba tare da la'akali da shi waye ba al-Imam Shawkani yake cewa kai ka ce kamar mai tambaya ne yana tambaya to wannan fa kana magana akan lahira kenan ulaika lahumul la'natu za a tsine musu walahum su'udda kuma suna da mummunan makoma to amma a nan duniya kuma sai muna gani gashi suna yin abinda ka hana yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi kuma sune matsiyata amma mun ga su suke jin dadi yaya abun haka ina tsinuwar kake sai Allah ce a'a Allah ya basutu rizqa liman yasha wa yaqdir kar ku rudu kar ku yaudara da ganin cewa suna jin dadi wannan jin dadin ba shi yake nuna ba a tsine musu ba
na'am
wannan wadatar da suke da ita ba shi yake hana za su shiga su uddar mummunan makoma ba wannan jin dadin da suke yin ba shi yake nuna zai dawwama ba a'a wannan jin dadi ne na rayuwar duniya wa farihu bil hayati dunya su kuma suna alfahari suna jin dadi suna morewa da sharholiya da rayuwar duniya an bar musu duniya ne don ta rube su su ƙara yi saboda wuta ta samu abinci shine ma'anan Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir karka dauka idan Allah ya zo raba arziki yana la'akari da wane ne tsinanne wane ne nagari maganan tsinanne da nagari da wai duk karbar sakamakon sai an je lahira ne amma anan duniya wanda Allah ya ga dama yake bashi kudi wanda ya ga dama ya hana shi ba tare da la'akari da ya bi Allah ko bai bi Allah ba saboda hikimar sa inda rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira Allah ya san bayinsa sosai kuma Allah yana ganin komi idan kana tsammani wani yana kaza Allah yana gani kuma yake bashi basira Allah yana gani ya san me yake yi idan kana tsammani wani yana kaza wani yana kaza Allah bai sani bane a'a wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun duk wanda suke zalunci karka dauka Allah ya rabka ne Allah yana gani amma Allah yana bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama saboda wannan duniyar ba ita ce wurin sakamako akan kai ko baka yi ba wa farihu bil hayati dunya Allah yace suna ta alfahari suna ta farin ciki suna ta annashuwa da abinda aka ba su a nan duniya saboda Allah madaukakin sarki ya ce su kafirai Allah zai ba su duniya ne zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lam Allah ya ce bar su su ci su sha su mole su kole su yi sharholiya kuma wannan gurin nasu ya rudar da su shi yasa Allah yake kara musu duniyar fa sawfa ya'lamun akwai lokacin da za su sani ina fata an fahimta
na'am
wadansu mutane suna da wauta da za su ce ai an ce arziki sai na halal ne yake albarka ai kowani kudi inda za a baka kudi kai a baka kar kai la'akari da wani albarka ko rashin albarka duk wanda yake maganar wannan bai da albarka ne amma duk wanda yake da albarka ya san da cewa komin karancin abu mai albarka yafi abu komi miyawan samaral albarka Allah madaukakin sarki yace yana bada arziki komi yawan sa ga wanda ya ga dama Annabi Musa annabin Allah ne fa da shi da mutanansa sun shiga cikin wahala da tasku da talauci da karancin kayayyakin more rayuwa da har yasa suka zama kamar bayi istud'ifu fil ardi su da kansu suka ce udina min qabli an ta'tiyana tun kafin ka zo a wahala muke da tasku wa min ba'di ma ji'tana bayan ka zo ma a cikin muka ci gaba amma fir'auna fa Allah ya bashi duniyar da shi kansa annabi Musa sai da yace kai rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina Allah duk kawar duniya ba irin abin da baka ba wa fir'auna ba fir'auna yana saba maka kuma na karan kara masa wa amwalan fil hayatid dunya kuma ka bashi dukiya a rayuwar duniyar ga kayan ado ga kayan kawa ga abubuwan more rayuwa Allah da kansa sai da yaba kayan arzikin da fir'auna ya ci bayan fir'auna ya mutu Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun kai ka san nawa ne fir'auna suka bari a baya na daga aljannar duniya lambuna da gonaki da kayan marmari wa uyun da idan dunan ruwa da mabukugan su wa kunuz da taskoki na kudi da suke cike da kudi a makare wa makam da kuma babban mukami matsayi mai girma wa na'ma da kuma hutun duniya kano fi hafaqihin wanda suke holewa a ciki Allah ce kazalika haka ne amma wa auratna ha qauman akharin
Allah
haka suka tashi suka bari muka ce wa banu isra'ila ku zo ku ci arziki don haka idan har fir'auna da yafi kowa sako a duniya kuma shi ba yayi takara da wani bane da Allah da kansa yake takara yake cewa ana rabbukumul a'la yace ya hamanu ibn li sarhal la'ali ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa a gina mun soron da zan hau je in samu ubangijin Musa mu yi fada naga fir'auna ya naga Musa ya matsa yana ta wani akwai ubangiji ka gina mun je in same shi yace a sama yake duk wannan takarar da yi da ubangiji amma annabi Musa yace kai ubangiji ka ba wa fir'auna dama daman nan ta rudar da shi amma Allah ya sani har fir'auna ya mutu Allah ya kwace kudin har fir'auna ya mutu Allah ya kwace jin dadin saboda wa farihu bil hayatid dunya Allah yana ba su duniya ne saboda aka buda musu ita za su fi yin tsiya in suka yi tsiya za su ci su koshi in suka ci suka koshi za su yi mai in suka yi mai za su fi dadin shiga wuta amma an aka bar mutum a talaka ya kakkanje mai aka je aka sashi a wuta a wannan ai ba zai ji zafin wutan sosai ba don dama ya saba jin zafi amma wanda ya saba jin dadi aka yayi mai kuma aka narka shi a cikin wuta wa farihu bil hayatid dunya farha tughyan wato sun yi farin ciki da duniya nan sun more shi yasa idan Allah ya tashi kama irin su Allah ya kabbar su ne sai sun yi nisa a cikin duniya sai sun ji cewa duniyar nan ita ce karshe to kawai shine sai Allah ya kama su kwatam idan mutum yayi talauci to yakan zo fa ya dawo ga Allah ko baya so amma Allah yana so ya kama mutum sosai in Allah yana so ya mutum istidraji sosai to ba zai hana shi duniya ba kuma ai in ya hana shi duniya ai duniyar kade za ta koya masa hankali sai ya dawo yana ina ya Allah babu ai Allah amma idan mutum Allah yana so ya kama shi sosai saboda innal insana la yatgha arra'ahu stagna in mutum yaga yayi kudi to nan shine inda zai fi sakewa ya nemo wuta sosai kun gane hikimar wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata karka dauka wannan dadin da aka ba su komi ne in ka kwatanta da abin da za a ba mu'mini a lahira to ba komi bane illa mata in qalil shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa la yaghurrunka taqallubul ladina kafaru fil bilad karka rudu da yanda kake ganin kafirai suna jujjuyawa a cikin kasashe su ne suke tashe a kowace kasa kasashen su ne ake taso aje su ba sa sha'awar su je kasar wasu sai dai su aje kasar su in suka je kasar wasu kuma ana so a zo kallon su shine taqallubul ladina kafaru fil bilad sanan suna da damar duk inda za su je za su je ba ma nan kasa ba za su iya tafiya sama su leko su dawo sai dai su ba ku labari duk abin da ya shafi duniyar nan a wurin su ake ji a wurin su ake gani su suke da taskokin duk abin da ya shafi duniyar nan a hannun su yake Allah ce karka rudu da wannan ba wannan shine asalin ba a'a mata'un qalil dan jin dadi ne zuwa wani lokaci summa ma'awahum jahannam jahannama da jiya kuka ji muka yi bayani akan ta ita ce makomar su wa bi'sal mihad tir da wannan shimfida idan an ce jahannama ita ce shimfidan da anan zaka kai sai mutum ya mutu ko anan kuna ce masa RIP rest in peace ashe ina RIJ rest in jahannama
Allahu akbar
wa bi'sal mihad Allah ya ce idan rest dinka karshen sa idan rest abode dinka shine jahannama Allah ya ce tir da rest in peace dinka saboda inda zaka kwanta ka karata shine jahannama shine wa bi'sal mihad Allah ka tsare mu da wannan makoma wannan shine ma'anan su'udda mummunan gida kenan addahar inji wannan su malamai ana magana akan darud dunya ne hukumar dar shine bayan an gama duniya ba ita ce addar ba to akwai kuma addarul akhirah wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw to kaga wa darul akhirati khairul lil ladina yattaqun sai zama addarul ukhra kenan shine tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin kaga wal 'aqibatu shine uqubad dar bima'ana ma ya'ti buddar ad-dunya abinda zai zo bayan gidan duniya shikenan wannan yana nuna kamar idan mu'minai daga ran da suka bar wannan duniyar sun shiga cikin jin dadi har abadal abidina ba za su sake shan wahala ba da rayuwar cikin kabari ba za su yi a wahala ba da a hannun mala'iku idan an zo mutuwa ba za su sha wahala ba sannan idan an zo tashin kiyama za a tashi kowa a firgice su kuma la yahzunuhumul faza'ul akbar sannan an je farfajiyar kiyama a cewa masu laifi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun masu laifi ku koma gefe su kuma wadannan a kawo su a sa su a cikin inuwa su sha hutu in an gama kuma wasiqal ladina takaw rabbahum ila jannati zumara kaga ba za su sake shan wahala ba kenan wannan shine ma'anan uqubad dar wadannan kuma masu su'ud dar shine daga lokacin da aka gama addarud dunya da'in su yana tsayawa ne daga lokacin da suka gama malaika yawma yarawnal malaika la bushra yawma idin lil mujrimin duk wanda kaga yana jin dadi a duniya indai yana yin abunda wannan aya ta ce ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da Allah sannan kuma baya hada abunda Allah ya ce a hada sannan kuma yana cikin mabarnata a bayan kasa to Allah ya ce wadannan suna da su'udda mafi munin gidan bayan gida ana gamawa da wannan gidan duniya idan malaika yazo yace nazo mu tafi to magana ta kare ta jin dadi ga iyalansa da ƴaƴansa anan suna kallon sa amma ba zai iya musu magana ba sai dai su gaina haka yana magana da malaika ne kuma malaikan ya ce za mu tafi ba kuma zai iya gaya musu ba balle yana cewa Allah rabbi laula akhartani ila ajalin qarib Allah ka ce ya tsaya mana a ban minti daya fa asaddaka wa akum min as-salihin zan yi sadaka kuma zan gaya musu cewa ayi mun kaza ayi mun kaza ina da kudi ya Allah zan yi abun kirki zan yi imani zan yi kalmar shahada zan fada yanzu na gane gaskiya ne walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha sai Allah ya ce sai yanzu ne ka gane ba za a karan ba Allah to rabin minti Allah to sekon wallan yu akhir Allah nafsan wannan nafi ne fi siyak abin nan nakira ce fi siyakin nafi kowaye ne ba wanda Allah zai bashi wannan damar kuma in ya riga ya ga mala'ika ba zai sake kuma ganin dan adam ba in mala'ika ya masa magana ba zai sake yin magana da wani mutum ba magana ta kare sai azariran awulakance daga wannan lokaci shi kuma har abada ba zai sake jin dadi ba yanzu mu koma ga jin dadin da kuka ga suna yi takallubul ladina kafaru fil bilad ba suna da jiragen sama ba ba suna da abincin da suke so ba ba suna da gidajen da suke so ba ba suna da abun hawan da suke so ba ba suna sharholiyawa da korewa da abun da suka ga dama ba to shekara nawa za su yi suna yi kowane mutum daya shekara nawa zai yana yi kowa zai shekara 100 yana yi ko kana wuce shekara 100 ma za a ce karka sake cin dadin to bar shi za a bar shi ya ci gaba da ji har ya shekara 150 yana ta ji ina ce da in ya cika shekara 150 za a zo a dauki ransa to haka dauki ransa shekara nawa zai yi daga ran da aka dauke shi kuka turbude shi a cikin kabari shekara nawa zai yi a kabari wadanda suka fara jin dadi iyayen gidansu na da zuwa yanzu shekarun su nawa a kabari su ma za su yi irin haka ba yanzu wadanda suke cikin kabari in ka tambaye su da su Fir'auna ba Allah ma da kansa ya ce sun ji dadi ba in ka tambaye shi da ka ji dadi zai tuna wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata kar ka dauka jin dadi ne kar ka rudu da wannan jin dadin wannan jin dadin in ka kwatanta shi da sauran shekarun da za a yi a rame an ribe wannan shekarun wallahi ba jin dadin kauri bane shine ma'anan illa mata dan jin dadi ne da bai kai komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah wadna janaha ba'uda yace wannan duniyar karka dauka ta kai wani abun kirki ne da har zaka rika damuwa kana takara da arna wai kaga an ba su kaza kai ma a baka ba abokan takaranka bane da a ce duniya a wurin Allah tana da wani kima tana da wata daraja tana da wani muhimmanci ai da ba zai ba wa arne ba amma ita a babban zace shi yasa aka bashi ya ci saboda anan ne iya rabonsa inda zaka san menene a lahira duk duniya babu abin da za a iya kwatanta maka da lahira shi yasa kawai aka ce ka bari sai ka je ka gani sai dai a maka kwatance da misali amma duk abin da ka san ana jin dadi da shi a duniya wallahi Allah ya ce mal hayatud dunya ba shi ba komai bane in an kwatanta shi da lahira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda a ce duniya wuri ne na jin dadi mai muhimmanci a wurin Allah to da ko fuffukin saure ko fuffukin sauro duniya ya kai kamar haka nauyin fuffukin sauro da wallahi ko ruwa Allah ba zai ba arne da shi ba da sai ba ku kuku ita ce amma Allah ya ba su su ita ce saboda duniyar ba ita ce komai ba ku daina ruwa da ita menene jin dadin duniyar abinda ka ci abinda ka daura abinda ka sa abinda ka shiga abinda ka hau shine fa duk jin dadin wannan abubuwan ne kai suke kewaye da kai amma asalin jin dadi na mumini yana cikin zuciyarsa ina rantse muku da girman Allah in dai kai imani da Allah ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gamsu da sakon Allah ka gamsu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da yake cike a cikin cikinka da hasken tauhidi da na alqur'ani yafi maka duk dadin da wani mutum yake ji a duniya amma ba za ka gane wannan ba sai inda kai ba musulmi bane yanzu ka musulunta shine za ka gane ya dadin da ake ji ka tambayi wanda ya musulunta kuma wanda ya musulunta ala basira ba ya musulunta don kwadayi ko don wani abu ba ko don tsoro ba yayi bincike ne akan musulunci ya shigo musulunci da basira wallahi zai ga maka dadin da yake cikin musulunci ba za ka taba iya kwatanta shi da wani abu na dadi a wannan duniyar ba jama'a ku godewa Allah ka tashi ka sami kanka a musulmi kyauta baka biya komai ba ba ai wa'azin local gamban ko na state ko na kasa akan ka ba kawai ka tashi ka ji ana la ilaha illallah kai ma ka amsa jama'a mu gode wa Allah wallahi Allah yana sabu ba abinda Allah zai baka da yafi tsada kamar yasa ka zama musulmi duk abinda kaga Allah ya ba wa wani ba ya bashi don shi nasa bane amma in kaga Allah ya baka musulunci ya baka don kai nasa ne Allah mun gode yanzu da Allah ya ba wa Fir'auna dukiya ya ba wa Annabi Musa dukiyar ne da Fir'auna da Annabi Musa waye nasa da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya bar shi a cikin halin sa na yanayin yanda yake ciki, ya ba wa su Abu Jahal, ya ba wa su Abu Lahab, ya ba wa sauran waɗannan mutanen da an kana zamanin wabali, yana da kuɗi, yana da ƴaƴa, har ya sabo anna malahu akhladahu, yana ji wannan kuɗin ya kai ya dawama, kuɗi bai yake da ci sosai, kuɗin da Allah ne da kansa yace akwai su, amma waye na Allah a cikin su? Allah. Haka don kaga Allah ya ba wani kuɗi ba wai shine shi na Allah bane, a'a, ba da haka ake ganewa ba. Ana gane kai na Allah ne idan Allah ya baka imani kuma ka gamsu da imanin. Jama'a mu gode wa Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisi riwayar Imam Muslim, wata rana yana tafiya shi da sahabbai, sai suka biyo ta kasuwa, a irin gefen kasuwan nan an kawo akuya za ta haifi, sai ta yi ɓarin ɗan akuya, ɗan bunsuru, sai ya faɗi matacci, sai ya faɗi a can yana wari, kuma da yankakken kunne, ga shi kuma mushe. Sai da Annabi ya zo wucewa da shi da sahabbansa, sai ce musu, waye ke son wannan? Sai suka ɗan kakkautar da ido, mushen ɗan bunsuru, waye ke son wannan? Suka yi shiru, ba ma su ya Rasulallah. Sai ce, wa zai saya dirhami ɗaya? Suka ce, cak ya Rasulallah, ai, ko kyauta ma ba ma su, ba ma so, ba ma so. Sai ce, na rantse da Allah, sai riƙe kunnen sai ce, kuna ji na? Na rantse da Allah wanda raina yake hannunsa, daɗin duniyan nan kwata-kwata a wurin Allah, wallahi ba ta kai darajar wannan abu ba da yanzu kuke gani ba kwa so. Inda kun gane menene duniyan nan, da za ku kyamace ta kamar yadda kuke kyamar wannan abu, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu akan duniya kowa ya yarda ya mutu, sannan kowa ya yarda kowa ma ya mutu in akan duniya ne. Amma kai kana musulmi ya kamata ka fahimci ba wanda ya soka a duniya kuma ya fahimci hakikanin duniyan nan, ya fahimce ka, ya gaya maka hakikanin duniyan da kai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani lissafi da za ka yi wa kanka ka fahimci hakikanin duniyan nan irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka. Idan kuma baka gane ba, to ka jira tsoho, ka jira ka kalli tsohon najabi irin wanda ya ci duniya sosai din nan, sai da ya ci duniya, duniya ta zo za ta rabu da shi, ba assalamu alaikum, suka yi bankwana da duniya, duniya ta kada shi, aka daina maganarsa. Irin mutanen nan da waja'alnahum ahadith suka zama labaran da, akwai mutane har yanzu suna da rai a duniyan nan, da in ana magana akan waɗanda suka fi kowa class a garinsu, su ne su suka fi kowa tashi a zamaninsu. Ba na so in kama suna, amma akwai irin su, in baka sani baka tambaya, a cikin garin kowa akwai irin su, waɗanda da in ana magana akan su wane su ne, ko a siyasa, ko a tattalin arziki, ko a wayewa, ko a zama ɗan zamani, ko a gayu, ko a wacece, sun fi kowa. Amma yanzu sun duniya ta kada su, sun zama ɗan dukununu, ba wanda yake labarinsu. In kana so ka ji labarinsu, sai dai ka ɗauko jaridar 1970, sai an koma zamani irin talabijin ɗin na black and white, kafu a ɗauko labarinsu da suna. Yanzu in ka gansu a hoto ma ka ce, ka wani irin, wani irin wanka ne, bai ma iya wanka ba a irin wancan zamanin. Amma a wancan zamanin da su ake kai ma, da a yanzu duniya ta ruɗe ka, wallahi in aka ƙara shekaru 70, 60, 50 nan gaba, 'yan zamanin za su ɗauka kai ba ƙauye ne. Wannan duniya haka take. Manzon Allah sai sarma yana gaya maka gaskiya ka gane. Duk yadda kuke gani duniyan nan yanzu take, kuna da waya, kuna da wane ne, kuna shekara 50 da suka wuce, su duk ba su san wannan ba. Kuma a wancan lokacin su ba su ɗauka waya gaye ba ne. Kai kuma yanzu in baka da waya, duk hankalinka ya tashi. To za a zo shekara 50 nan gaba, wannan wayar ba komai ba ce. Haka ne Allah yake juya duniyan nan. Kowa in aka gama yayinsa, kana cikin duniyar fa, za ka gane cewa ashe duniya tana iya mantawa da kai. To ran da kuma Allah ya sa duniyar ita ma aka manta da ita, aka ce duk ku fita a ciki, aka kwashe ta, aka kwashe ku, sai aka koma wani wurin, can kuma me za ka ce? Don aka ka tsaya ka yi shirin gobe kiyama, saboda ka samu uqubad dar, kar ka bari ka je ka samu suqud dar. Allah Ubangiji ka samu gane.
Amin.
To a cikin abubuwan da muka fada akwai abuwa guda uku waɗanda su ne miyagun abin da suka sa mutum zai samu mummunan makoma. Na farko daga ciki shine warware alƙawarin Allah. Na biyu daga ciki shine rashin sadar da abin da Allah ya ce a sadar. Na uku daga ciki shine barna a bayan ƙasa, shine corruption and mischief in the land. Barna a bayan ƙasa, yin ba daidai ba, aikata ba daidai ba, tabar gaza, handama da babakere da duk abin da yake ruguza abin da Allah ya gina ko Allah ya ce a gina, wannan shine alfasad. Don haka tunda lokaci ba zai bar mu hada duka uku ba, wannan kan ya cancanta mu maida hankali akai. Don mabarnata a bayan ƙasa, waɗanda suka ɗauki corruption a matsayin sana'a sun yawa. Bari mu shiga cikin wannan babi, ku ji abin da Allah ya tanadar muku na su udda. A cikin Al-Qur'ani zaka ji Allah yana yawan magana akan al-fasad. Nan ya ce wa yufsiduna fil ard. Abinda ake nufi da shi shine da turanci ake ce corruption, shine ake ce mischief, shine ake ce evil. Duk wani abu mummuna, duk wani abu mara kyau shine ma'anarsa al-fasad. Amma yana shiga cikin kowane irin bangare na rayuwa, yana shiga cikin harkar addini, barna a bangaren addini, rashin kyakkyawan aqida. Ko mutum yana da aqidan kuma rashin daidaito akan rashin yin abin da aka umurce ka da aikata abin da aka hana ka, duk wannan yana daga cikin corruption, mummunar ko kuma barna da tabargaza a cikin abin da ya shafi alaka tsakaninka da Allah. Yana shafar kuma wannan shine ake ce ideological corruption. Sannan kuma akwai alfasadus siyasi, shine political corruption.
Na'am.
Akwai abin da ake ce alfasadul idari, shine administrative corruption. Akwai abin da ake ce alfasadul ijtimai, social corruption. Akwai abin da ake ce alfasadul iktisadi, economic corruption. Akwai abin da ake ce alfasadul akhlaqi, moral corruption. Sannan akwai abin da ake ce alfasadu al-i'tida'i, shine transgressional corruption. Waɗannan abubuwa guda bakwai su ne galibin abin da mutane suke barna a ciki. Ko barna a addini, ka ɓata addini, ka ɓata wa masu addini addininsu, kai kuma ka ƙi ko ka hana wani yi ko ka hana ƴancin yi, wannan shine barna a addini. Barna a siyasa shine ka samu dama na shugabanci, amma sai ka yi barna a cikin shugabancin. Ka ƙi yin abin da Allah ya ce a yi a shugabanci, ka ƙi sauke haƙƙin da Allah ya ɗora maka na shugabanci. Ka ji daɗin mulkin ne da giyarsa yake janka. Baka tunani da mas'uliya da amana da responsibility da bala'in da ke cikinsa bayan ka mutu, daɗin kawai kake dubawa da jiniyar. Wannan shine ake ce alfasadu siyasi. Alfasadul idari shine kai ba kai ne dan siyasan ba, wani ne, amma ku ne masu gudanarwa, ku ne administrators, ku ne shugabannin waɗansu. Kai ba zaɓenka aka yi ba, kai ba dan siyasa ba ne, amma kai ma'aikaci ne, kai ne shugaba a wani wuri. Wannan wurin sawa'un na gwamnati ne ko kuma private sector, amma kai kana da jagoranci na wani abu. Sai ka yi amfani da office ɗinka ka ɓata abin da ya kamata a gyara, wanda kuma amanar aikin ba zai taɓa yiwuwa ba sai irinku sun gyara. Sawa'un ƙasa kake ko sama ko a tsakiya. Wannan shine administrative corruption, shine alfasadu al-idari. Na hudu alfasadu al-ijtima'i, shine ɓata al'umma, ɓata gari. Ya zama setting ɗin gari da yanayin tarbiyyar mutane, ka yi wani abin da zai ɓata zamantakewa. Ko ya kawo ana faɗa da gaba tsakanin mutane, ko ya kawo tsakanin ɗan uwa ka haddasa adawa da gaba ba tare da wani dalili ba, ko saboda wata manufa taka kai ta ƙashin kanka ka sa waɗansu kuma su yi gaba da waɗansu saboda kai kana gaba da su, ko kuma ka hana mutane sakat abin da ya shafi security of life and property na mutane, da za a zauna lafiya a ce gari yana tafiya daidai a sanadiyar ka ko sanadiyar wasu ƴan irin ka ku bata gari wannan shine social corruption economic corruption shine abin da ya shafi tattalin arziki kudi ba naka ba ka taba na wani ka diba na wasu ka danne na wani ka hana shi abinda waɗansu suka cancanta ka ki basu waɗanda basu cancanta ba ka basu abinda ba naka ba ka diba abinda yake haƙin ka kace haƙin wani ma ka hada da shi ko abinda baka yi aikin sa ba baka cancanta ba ka diba ka ci wannan shine economic corruption ko kuma abinda zai sa a samu habaka waɗansu ma su mora sai ka toshe hanyar saboda hasada ko saboda kyashi ko saboda kai sai ka hana waɗansu kai kai babake ne musamman economic monopoly abinda zai sa a ce mutum shi kadai ne zai mamaye abu ko kuma economic exploitation kai amfani da waɗansu don kai ka rinka samun arziki a jikin su wannan duka yana daga cikin al-fasadul iqtisadi al-fasadul akhlaqi shine bata tarbiya taka kai da kanka ka zama ba mutumin kirki ba ta yanda wani in ya gani shi kuma zai koyi da kai ka baci kuma kana da shirin da zaka bata wasu sannan abu na karshe shine al-fasadul itida'i shine barna da zata sa ka shiga cikin haƙƙin wani ta hanyar ka taba jinin sa ko ka taba mutuncin sa waɗannan bangarori guda bakwai dukkan su alqur'ani yayi magana akan su kuma dukkan su barna ce da suke cikin wannan aya wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'n duk wanda ya fada a cikin su Allah ya tsine masa walakum su'ud dar kuma yana da mummunan makoma bari ku ji kadan daga cikin su al-fasadul aqdi bacin aqida shine kamar aqidar kafirai gaba daya wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin sai Allah ya ce dukkan kafirai mabarnata ne su ma corrupt ne duk wanda bai imani da Allah ba ya shiga cikin corruption yana daga cikin wanda zai yaudari mutane ya nuna kamar yana da imani alhali munafiki ne shi ma wannan yana da ideological corruption munafikai Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi kar ku yi munafinci sunansa corruption la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum hum mufsidun yace kaji asalin mutane evil doers mischievous babu kaman munafikai yana daga ciki shine duk abin da yake rusa tauhidi kamar sihiri da bokanci shi ma duka sunansa Allah ya kira shi da suna fasa Allah ya ce falamma alqala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amalan mufsidin sai Allah ya kira masu tsafi da bokaye dukansu da suna al-mufsidun don haka suna daga cikin la'anan nutsi nan da su da masu bin su barna ta biyu ita ce barna ta siyasa barna ta siyasa wanda mai mulki zai samu dama amma a madadin yayi daidai sai ya dauka haƙƙin da ba na wasu ba ya ba su haƙƙin wasu kuma ya hana su saboda dalilin wai dalilin adawar siyasa ko saboda wani bai yi shi ba ya cancanta amma sai ya ce sai ya gara shi wannan babu shi a addinin musulunci duk mutumin da ya cancanci haƙƙi babu bambancin siyasa babu bambancin addini babu bambancin kabila babu bambancin jinsi babu bambancin shekaru babu bambancin matsayi kowaye ne in ya cancanci haƙƙi a bashi haƙƙinsa amma ana fara dauka haƙƙin wani a danne wasu a ba wasu saboda dalilin siyasa wannan ya zama barna irin wanda a kanta ne Allah madaukakin sarki ce innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan sai Allah ya ce wa kadhalika yaf'aluna haka suke yi al-fasadul idari shine barna ta abin da ya shafi jagorancin wani abu idara kowace iri ce duk abin da ya shafi administration da za a ce wani abu yana karkashin ka na office wani matsayi an dora ka amana komin karancin sa daga kan class monitor kaga dai ba wani abu bane na gwamnati ba kuma biyan ka ake yi ba wallahi tun daga kan wannan idara ce wanda sai Allah ya yi tambaya a kai ballantana wanda yake rike da amana ta kudi ta mutunci ta daraja ta bada iko ta raba madafan iko wallahi duk wanda ya zalunci a ciki bai yi daidai ba ya fada cikin corruption inda Allah ya ce ulaika lahumul la'natu sune tsinannu amma ba za ku gane tsinannu bane sai an jira ranar kiyama anan kuna ganin su sun jara hula sun jara wa sun yi ado kuma in suka fito ana raka su ana ta musu wane ne ana ta musu kirari mawaka suna ta musu waka wallahi in an jira ranar kiyama za ku gane wulakantattu ne su waye kenan sune waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da irin su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku rinka bata kasa bayan an gyara kasa kun samu kasa da tana da kyau amma irin ku daide ku kuka rinka kawo barna har kasa ta baci gaba daya shine ma nan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a tsakanin irin waɗannan ne yawanci ake samu mafi yawan barna da zaka ji haƙoƙin mutane ya makale a gwamnati da bangarorin masu zaman kansu da bangarorin ɗan kasuwa duk daga irin wannan bangaren ne sai kuma alfasadu liktisadi na bangaren tattalin arziki ɗan kasuwa duk ɗan kasuwan da yake da exploitation na yanayi an ga cewa abubuwa za su yi tsada shi kuma sai ya nema sai ya ƙara tarawa saboda ya ƙara tsada abinda galibin ɗan kasuwa suke yi kenan yanda kuke gani ake ƙara wahala din nan ina rantse muku da Allah haka masu kuɗi suke ƙara yin kuɗi wallahi akwai mutumin da a dara ɗaya akan commodity ɗaya zai iya ribar billion ko billions ba billion ɗaya ba a daidai lokacin da mutane kuma za su kai million waɗanda su kuma za su yi asarar billions shi kuma a lokaci ɗaya duk abin da ka ji wani ya yi asara to ya tafi wurin wani ne wannan shi ne economic exploitation kenan kuma wallahi abinda ake a kasar mu kenan a daidai lokacin da an san azumi zai zo mutane za su buƙaci sukari to wasu sai su saya sai su ce bari su jira azumi ya zo saboda mutane dole su saya ko sun ki ko sun so sai ya ninninka kuɗin saboda ana nema duk abinda yake da tsananin high demand to dole kuma ya yi tsada haka mutane suke ta sayewa tun daga kan commodities har zuwa shi kansa kuɗi daloli da kake ta ji ana ta wahala sun yi tsada wallahi tallahi yana hannun waɗansu mutane ne kuma da yawa daga cikin masu dokar a hannunsu dalar a hannunsu take kuma suna ta cewa aje a fasa kaza wallahi su suka rike dalar tana hannunsu kuma inda gaske suke sun san inda za a kwato ta ai dalar ba wani wuri ta fita ba kuma ba a cikin bankuna take ba a hannunsu take amma sai su ce aje a kamo suwa ne a rusa suwa ne a yi revoking din latin din suwa ne wallahi tallahi ba su suka jawo matsalan ba da aka yi revoking din masu canjin dala sama da 4000 yanzu dalan ta canza da aka je aka faffasa shagunan waɗansu wai ana kwashe kayan su don Allah ya sa kayan yayi sauki me yasa to an ga policy ya zama bai kyau ba me yasa ba za a canza policy ba yan siyasa da barayin gwamnati da sauran ɗan uwansu su ne duk suka saci kuɗin sai su je su kokkoye a safe ɗinsu kuɗaɗen duk suna wurin suna so ya ci gaba da tashi sai su fitar kaɗan-kaɗan sai su riƙa kwashe kuɗi suna yin bukatunsu in za su tafi waje sai su ɗebi dala su tafi da shi mutum ɗaya a ƙasar nan aka samu yana da account kusan 600 shi kaɗansa kuma dukkansu na dala ne babu a Najeriya an san inda kuɗin yake amma ana zuwa ana ta neman waɗansu. Wannan economic exploitation da abinda ƴan kasuwa suke da abinda barayin gwamnati suke yi wallahi shine abinda ya kashe kasa da kuma haƙi idan ya shiga hannunsu ba zai taba fita ba idan haƙi naka ne kai kuma idan akan talaka zaka gani a cikin kasuwa akan wani ya saci waya wani yayi wane ne kaga ma har za a kama shi a kona shi a wani wurin amma su kuma mutum zai saci biliyoyi kuma daloli ba naira ba amma haka zaka ji magana ta mutu wallahi magana ba ta mutu ba akwai ranar ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar akwai lokacin da dole sai an buga misali saboda wani karatu wallahi wani in bai ji an yi da zafi haka ba baya shiga kunnensa kuma in ma kai baka shi bai shiga kunnenka ta gyara ba ba za ka je gaban Allah ka ce baka ji an faɗa ba
don haka zamu fada ko don ya zama hujja akan ku kuji kar ku je ku ce wa Allah inna kunna an hadha ghafilin mu ba mu sani ba to kun ji kun sani kuma wallahi da ku ake yi da miyagun yan kasuwa da barayin gwamnati da yan siyasa wadanda suka taci kudi wallahi ku ne Allah yake yi da ku da yake tsinwar Allah ta tabbata akan ku duk wanda Allah ya ine masa wallahi tsinanne ne sannan kuma yanzu a kasar nan haƙoƙi da yawa nawa ne suke hannu jami'an gwamnati yan siyasa da su da waɗanda suke rike da madafun iko amma sun hana albashin mutane ya ƙi ya fita in an yi albashin a rika yankewa waɗansu a basu waɗansu a rika hana su mutane nawa ne wanda suka yi ritaya lokacin da za a fara biyan su fansho yayi ba a fara biyan su ba mutane nawa ne wanda ba a biya su kuɗin gratuity ba a cikin jihohin Najeriya sai mutumin da yake da dama sai mutumin da yake da hannu kafin aje a san masa haƙƙinka sai ka je ka roƙa haƙƙinka wani irin zamani ne sai kai ta roƙo akan haƙƙinka tsakani da Allah sannan haka kuma ƴan kasuwa masu neman su yi ta danne haƙƙin mutane da kuɗaɗen mutane ɗazu nake magana da wani bawan Allah da ya kira ni yake cewa don Allah in yi masa magana in yi magana akan kuɗaɗensu da za su hau wani kamfanin jirgin sama za su tafi umra kuma sun zo ba a ɗauke su ba sun zo sun ce a yi refunding a biya su kuɗinsu har yanzu kuɗin ya ƙi fita za su yi bukata da shi a cikin azumi na ce me yasa ba a biya ku ba suka ce ba a biya su ba saboda an ce wai sai management ta zauna sai an yi wa sai na ce to kafin a karɓi kuɗinku an jira management su zauna ne in ana neman kuɗinka da wuri za a ce ka ture ka turo kuma ba a baka ba a biya su kuɗinsu in ba za a biya ba za mu sake yin magana don haka wallahi duk wanda ya danne haƙƙin wani ya zama cikin mabarnata a bayan ƙasa ula'ika lahumul la'natu inuwa ta tabbata akan sa walakum su'ud dar kuma suna da mummunan makoma kuma duk wanda yake da haƙƙi ya jira a ranar kiyama zaka shiga layi ka rika kallon su a cikin inuwa da kuma mummunan makoma amma wanda yake so ya gyara kofa tana bude idan ba ku gyara ba kuma akwai ranar kindillanci abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh